Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 2531 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za iya kawo kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lord da tashar Mutavia Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafiyar da shi, mu fara da kanin labaran duniya. Ibrahim Kalmasi Garba, gare ka.
To yayin da ya rige yan kwanaki a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi, akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Russia na yin zagon kasa ga sanin demokradiyyar Amurka ya ma zarce lokacin gudanar da zaben. An kara yawan sojojin Amurka da aka tura su kan iyakar kudancin kasar zuwa 8,000. Sannan wata tawagar jami'an gwamnatin Pakistan ta tattauna jiya Juma'a da kungiyar Islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafi ana zanga-zanga.
Madalla Ibrahim Kalmasi Garba, to bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto daga Abuja inda aka gudanar da sallar jana'izar marigayi Janar Idrisa Alkali.
Gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da kayayyakin wata jami'a a Adamawa.
Bugin suke kana zaune a gidanku ko kai malami ko kai wani ne a zo a sace ka a ji garkuwa da kai ko a kashe ka shi ka dubo dukiya. Wa yake da kuɗi ne maran Abdulaziz? Ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim Kalmasi Garba, amma duk sai bayan kun gama shin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ya rage yan kwanaki kawai a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi, akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Russia na yin zagon kasa masalan demokradiyyar Amurka ya ma zarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben da za a gudanar na shugaban kasa a shekara ta 2020. Jami'an ma'aikatar tsaro da ma ilahirin jami'an tsaro na fargabar cewa a matsayin wani bangare na shirin Russia na haddasa rarrabuwa da kiyayya a Amurka ta shiga take-taken gurgun ta sojojin Amurka ba tare da ma amfani da albarushi ko makami mai linzami ba, amma ta amfani da kafar sada zumunci ta Twitter da kuma bacal iri-iri. Wannan makircin ya samo asali ne daga wata daddiyar dabarar Russia ta nemo batutuwan da Amurkawa suke da mabambantan ra'ayoyi a kansu, sannan su dada tsananta rarrabuwar ta wajen turawa da wasu sakonni na wato ruruta husuma. Ba a fayyace takamaiman tsananin tasirin da wannan aika-aikar ta Russia ta yi ba kan jami'an sojin Amurka din waɗanda ta auna su da irin waɗannan sakonnin. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su zuwa kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico zuwa 8,000. Abinda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka gaya muryar Amurka kenan jiya Juma'a. Shugaba Donald Trump ne da ya bada umarnin tura sojojin saboda su tare wasu dimbin bakin hauren da suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda ke ƙoƙarin neman mafaka a Amurka. Jami'an sun bayyana sojojin da waɗanda au aka tura, au ake kan turawa, au aka ware su don shirin turawar saboda su taimaka da tabbatar da tsaro akan iyaka, kamar dai yadda ma'aikatar kare cikin gida ta buƙaci a yi. Wata tawagar jami'an gwamnatin Pakistan ta tattauna jiya Juma'a da ƙungiyoyin Islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafi ana ta zanga-zanga kan wanke wata kirista da kotun kolin Pakistan ta yi daga zargin aikata sabo. Bisa yarjejeniyar da aka cimma, gwamnatin ta amince ta dau matakan ganin cewa matar ba ta fice daga kasar ba, a yayin da kotun ke sauraron korafin da aka gabatar kan shari'ar da aka yanke. Mambobin kungiyar Tariq al-Labbaik ya Rasulullah ko kuma TLYR a takeici sun katse hanyoyin manyan biranen cikin fadin kasar har suka yi tafafatawa da ƴan sanda. Jami'ai a Indonesia sun ce wani dan dinkaya ko iyo ya mutu yayin da yake kokarin kwaso sassan jikin mutane daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lambar tafiya JT610 wanda ya fado cikin kogin Java yan mintoci kawai bayan tashin sa daga Jakarta. Sean Roll Anto dan shekaru 48 da haihuwa wanda dan asalin kasar Indonesia ne ya mutu jiya Juma'a. Kwanan nan dai Anto ya taimaka a ayyukan ceto da aka yi a Palu inda aka yi fama da girgizar kasa da kuma ambaliyar ruwan tsunami a watan Satumba. Haka zalika ya taimaka ayyukan ceton da aka yi bayan da jirgin saman Air Asia ya fadi kusan shekaru 4 da suka gabata. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A kasar Masar wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wasu motocin bus masu dauke da Kirista kubdawa jiya Juma'a. Suka kashe 7 daga cikin su wanda shine na baya-bayan nan a hare-haren da ake kaiwa kan tsirarin mabiya wasu addinai a kasar. Maharan sun bude wuta kan motocin bus din ne a yankin tsakiyar Lardin Minya bayan da Kiristan suka je baptisma a majami'ar Samuel. Majami'ar kubdawa ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa shine daga cikin waɗanda aka kashe din ƴan gida ɗaya ne, kuma akwai wasu 18 da aka raunata a wannan haran. Maharan dai sun arce bayan haran. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai haran kwantan ɓaunar bisa ga sanarwar kafar labaranta ta Amak. Hukumar 'yan sandan birnin New York ta ce 'yan matan nan 'yan uwan juna 'yan asalin kasar Saudiya waɗanda aka tsinci gawarwakinsu a gabar kogin Hudson da ke Manhattan da alamar dai kashe kansu suka yi. Damon Shi, shugaban sashen bincike na rundunar 'yan sandan New York, ya ce rahotanni sun nuna cewa da Tala Faria, 'yar shekaru 16 da haihuwa, da kuma 'yar uwarta Rotana Faria, 'yar shekaru 23 da haihuwa, sun gwammace kashe kansu da komawa kasar Saudiya. Shiya ya ce da alamar matan sun shiga cikin kogin ne da ransu kuma da kansu.
Labarin da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotannin, kuma za mu soma ne daga rahoto daga Abuja, Nigeria, inda ɗazu-ɗazun da ne babban hafsan sojin Nigeria Lafta General Yusuf Abratai da sauran kwamandojin sojin ƙasar suka jagoranci sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a headquarters sojin Nigeria General Idris Alkali. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoto.
Dazu-dazun nan kenan lokacin da ake sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojin Najeriya, Major General Idris Alkali, a babban masallacin Juma'a na ƙasa da kenan Abuja. General Alkali, wanda ya bar Abuja zuwa Bauchi, wasu 'yan ina da kisa ne suka yi markisan gilla a yankin Du da ke jihar Filato. Sanata Muhammad Hassan da ke wakiltar shiyar Fadiskum a jihar Yobe ya nemi gwamnatin tarayya ta kaddamar da bincike.
Gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje. Kune sananniya yanzu kamar mu da muka fito daga yanki na daga su Yobe, Borno, Gombe, Maiduguri, bin wannan hanyar akwai hadari, kuma hanya ne da yafi kusa daga nan zuwa yankin mu. Amma saboda shakkan ko tsoron irin abubuwa da ke faruwa a wannan hanya, sai mun bi har ta Kano kafin mu zagaya mu je garuruwan mu a yi bincike kuma duk wanda aka ga da hannunsu a ciki gwamnati ta dauki mataki akan su.
Shi ma Malam Ibrahim Musa ya bayyana rashin General Alkali a matsayin babban hasara ga al'ummar Najeriya.
Ran Allah nan halayensa na kwarai da dagewa akan yin aiki tukuru domin Najeriya ta ci gaba. Wannan ba karamin asara muka yi ba. Am karkamanta idan mutun ya kware akan bangaren wani bangare na ci gaban kasa ko bauta a kasa ko yayi retire bai yi ba saboda akwai yara da ya karantar da za su neme shi ainihin su samu karin matsanin makamar aiki daga gurin shi. Wannan asara ne wa Najeriya, kasa ta yi asara. Sai dai in ce Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. A tattaro duk masu irin wannan muguwar dabi'a a hukunta su daidai da yanda doka ta ce, saboda ya zamana karatu ko darasi ya zuwa gaba. Kar a samu wani shugaba ya fe musu saboda an yi wannan da aka yi fadan zangon kata. An kashe mutane da yawa, aka hukunta mutane wasu hukuncin kisa wasu hukuncin rataya, amma aka yafe musu.
General Alkali wanda aka haife shi a jihar Yobe shine babban komandan makarantar horar da hafsoshin sojan Najeriya wato NDA na 24, yayi retire daga aikin soja a matsayin babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kara kiyayewa a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma sai mu leka a jihar Adamawa, Najeriya, inda a yanzu haka ne matsalar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na kara ta'azzara a jihohin Taraba da Adamawa, lamarin da ke hana jama'a sakat. Na baya-bayan nan shine garkuwa da wasu malaman jami'ai da kuma wasu hakimai da aka yi a jihohin biyu. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, a ƙasa da mako guda masu garkuwa da jama'a sun tu'annuti da dama a jihohin Adamawa da Taraba, inda masu ka sace wasu malaman jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Kiyola da wanda gace a yankin Maiha. Kana kuma suka yi awon gaba da wasu mutum hudu a garin Munkin cikin mako hada sakin Fulani zindike jihar Taraba. To wai koya jama'a ke ji dangane da wannan matsala ta garkuwa da mutane?
Sunana Muhammad Hassan Oscar. Bugin suke kana zaune a gidan ku ko kai malami ko kai wane ne a zo a sace ka a ji garkuwa da kai ko a kashe ka sai ka dubi duka? Wa yake da ine maran Abdulaziz ba wanda yake da duki a kasar nan. Wannan haƙƙi na yarta ga jami'an tsaro shine maganar da nake cewa mutane ne za su tafi Abuja suna zaune ana magana kan waɗansu abubuwa sun bar anihin abin da yake damun talaka a kasa.
Yanzu wannan matsala ta garkuwa da mutane yana hana jama'a bacci kenan.
Kwarai da gaske yanzu da ayin ka duba kwarai yanayin mu na da zaka ga mutane suna kwance ma da kafa ake tashi daga jimeta a karfi ta rana da kafa. Yanzu daga karfi 6 zaka ga mutum ya dawo gidansa ba barci, yawancin ma hawan jini na kama mutane domin ba sa samun bacci da daddare.
Yake sawa
wannan garkuwa da mutane da ake yi.
To sai dai ku yanda jama'an jihohin biyu make cikin zulumi da kuma fargaba, su ko hukumomin tsaro cewa suke suna nasu kokari, kamar yadda kakakiyar na yan sannan jihar Adamawa S. Usman Abubakar ya yi karin haske.
Lokacin abin da muka fara samun irin wannan rubutun shi mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa CP Abdullahi Yarima ya sa matakai wanda za a samu a takile su, kuma da taimakon Allah mun sami da yawan su kusan mutane 7 har mun nuna ma al'umma, mato mun nuna ma mun nemi mana manemar labarai sun haska su yana mutane da kuma su wanda ma kai garkuwa da su din ma duk Allah ya sa an kwato su kuma su ma sun bada jawabin bakin su. To wannan dai duk muna son mu nuna wa al'umman a jihar Abuja ma na musamman kan irin kokarin da muke yi, ba wai ko ba ma daukar matakai bane, ba su kuma wayan da muka kama din su ma suna nan suna taimaka mana akan irin wannan mugun aikin da suke din nan. So muna kyautatar zamanin in Allah ya yarda za mu kai ga nasara mu takile su kwata kwata insha Allah.
Su dai yan garkuwan kamar bai na kudaden da za a ba su kafin su sako wanda suka sace, yayin da wasu lokutan yakan zo da karar kwana batun da ake danganta da karancin jami'an tsaro.
Jami'an tsaro sun yi mana karanci kwarai da gaske da a kara jama'an daukan jami'an tsaro, matakali jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya. Muna kira ga federal government su kara daukawa kuma mun san kokore da suke, amma abun yayi kadan kwarai da gaske. Zaka ji kamar wani division ba zaka samu nan sanda 7 ba ko 8 ba, kuma ka duba ko nan cikin jihar din in ka duba kamar Bugare, Cangela irin haka dinan, zaka ji outside police station dinan duka an rufe su. Da ya kamata kuma a bude su, kuma bayan an bude su a kara jami'an tsaro a irin wannan.
Ko ma da menene fata shine Allah ka karshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
waje huta.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger, inda a jihar Maradi jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen jihar Maradi ta tsara wani kataitaccen taro da ya gama magoyanta ta jiha a Maradi a burin tattaunawa ta hiyar jam'iyyar didda shirye-shiryen zabuka na 2021. Ga wakilin mu Shaibu Mani daga Maradi da cikakken rahoton.
Wannan shine shirgulan taron jiha na jami'ar PNDS tarayya mai mulki a Maradi ta tsara karo na biyu bayan watanni takwas zaben shugabannin ta jiha a burin tattauna tafiyar jami'ar PNDS tarayya a cikin jihar Maradi. Kwarnatar Malam Kallah Hankoro da muhimman batutuwa a kai.
Mun lura da nan Maradi partin PNDS tarayya sai bunkasa shi akai sai karuwa ya kai. Su dai abinda akai sun gode sun zo su raka. Ɗan ƙasa guda, ɗan jiha guda akai. Son kullum akai a hada kare kasu yi ɗarɗarɗar maganar saɗe nan da shekara biyu Muhammadu Isuhu ya kare nashi wa'adi za a zaɓe. Muna fatan Allah ya ba mu ƙarfin yin shi kowace hanya ka a wuce da kwana guda. Mun kawo mu 'yan Maradi albishir hanyar madaron fa wannan hanya za ta kai har Zamfara. Wanga aiki na hanyoyin Maradi wa'anda dama tuni an tsara su. Mun ce musu wannan hospital da reference kam an kashi. Wannan aiki na fada gwamna ana nan ana kammala aikin. Kun ga wancan depo da Sony da take ta da gari ta yi shi can cikin dajin Allah. Nan da wata biyu za a fara aikin bututu kwalbata wanda zai kwasan mun ya kai shi har Kotunu. Mu saida mu ma mu zama ƙasa ce mai saida mai wanda ba ta ce ba.
Da gaske shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na Maradi Alhaji Haya Mambar da Alhaji Sama'ila da Bene kamar haka.
Shi taro na tarayya daɗi na wuri ya cika kuma ga baki mun samu sabbin adiran Allah ƙara kawo su. Ubangiji Allah sa mulki amana mulki su dama farti abinda ake so haɗin kai kuma kan ma'ani
ita tarayya Allah mata wannan basira. Duk lokacin da za a yi wani taro to za ka ji wani abu mai armashi mai daɗi ya shigo mana. Alhamdulillah
dangin jami'u masu kawanciyar jami'ar PNDS tarayya MRN a ta bakin Alhaji Hamisu Kallalimanci ya kawo nashi bayani kamar haka.
Saboda muna buƙatar PNDS tarayya ku yi abin da aka san ku da shi shine haɗin kai. Su dai matan tarayya maza ko matasan tarayya da tijawa ne. Dan Allah muna buƙatar wannan aiki ai shi lahiya kare lahiya.
Shehu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar.
Mun gode Shehu Mani daga jihar Maradi a Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar das da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar ku da wakiliyar mutajjar Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmumin Aliyu Bununu. To amma za mu koma baya mu dora daga inda yake bayani kan mazaunan farko wato Jamas.
Musamman akwai yanzu mutane da ake cewa su Jamas suna nan yamma da ainihin tsohuwar fadan das. To su Jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai Sankalawa. To su Jamas mutane ne masu son jama'a sun zauna da waɗannan da suka zo kuma su dinnan mutanen gwa ne. Jarawan gwak ne daga Bununu. To su jarawan akwai mu a nan Bauchi akwai dan da kananan akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da Duguri da akan din nan kananan kenan dan badawa. To shi kurma wannan da suka tafi daga Tunture dai duk gwak ne suna jarawan gwak ne. To su jama sun karbi su zuwan jarawan nan don sun zauna kusa-kusa da su ba su hau zama sosai ba. Kasu kuma sai ku tsaka ba kamar daga ba lokacin duk kurma sai suka rika dauka. To kafin duk kurma ya rasu a 1927 wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa Mr. Bedzel, missionary ne. To Bedzel din nan sai da mana ya zo spreading Christianity ne. To yana ta haka yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwan har ya zo 1927 kin gane. To da zuwan nan lokacin ya tare dukkan mana da rai ba su dade da shi ba sai Usman Malaika ya karbi mulki da rasuwar Tukurma. Zuwan Usman Malaika kuma da masu tuntun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba. To sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradin da Usman Dangote ya zo da su kenan. To zuwansa din sai kodin wa musabbabin matsaloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da ya gada su ko ne ya kai suka shiga suna fita saboda an san ya da kin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in ga dole ka sami matsala. To wannan ne yasa sai muka bada ma sai da abin ko ba zai yi ba ya koma kasarsa. To Usman Malaika duk wani shugaban da zuwa a fada dai za a fara ta Allah ka ci gaban daga Usman Malaika. Shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977. To 1977 da ya rasu sai ɗansa Bilyamin Usman sai ya karɓi mulki. To Bilyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarinsa don ya karantu ya yi wasu abubuwa shi ya shiga duniya. Ya kasance sun tura yana ya ɗan shi shige su an ɗauka ɗan ba ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009. To rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Usman shi ne sarkin da suna yanzu.
Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da sun nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka?
To zai da ke sa wani abu guda ina rubuta wani gadi littafi da na kira shi su na ba shi suna Gillas and the Bantu in Africa. A cikin na zai yi na inda gala suka kawo da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a samu alaka ta yare wadda wasu kalmomi za ta kwata dai za a samu wa'yansu da za su zama daidai. Mu mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙar yare. To hakan shi ya sa muka daga bincike ya daga tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Ingilas and the Bantu in Africa ɗin. To kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai zama ina PMTN wannan na littafi na ne.
Menene harkokin kasuwancinsu manoma ne ko dai?
Mutanen da yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne don noman yanzu a gas ita aka fi kamawa da karfi kasuwanci wannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu noma dole a samu mai zuwa da siya. Ta haka ne aka samu wasu ƴan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda sun ma suka shiga kasuwanci amma gidan mafiya yawa manoma ne mafiya yawa.
Akan ce kasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taɓa cinta da yaƙi ba, a ganinka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka?
To akwai abubuwa da suka faru wanda shi da sarki Mota Ibrahim shi ya nemi sai ya ci gaba da yaƙi. To har ma aka ce an kafa irin su farci su zambun da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna an kafa su ne saboda strategy wata dabara ta yaƙi. Aka ce an kafa su ne saboda lokacin da in garma ya zo zai faɗa su wuce inda za su iya noma su tallake za a iya daɗe su da suka ɗauro ba su ci gaba da yaƙi ba har suka zo da irin yadda da mai ake kira superstition wani abu ne kamar champi sai suka zo suka champa cewa ai akwai wani dutse da ake kira jasiri sai da sa mata jasiri kenan. Aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye yana tsaye ne zarri guda ɗaya ba da faɗi daga sama. Aka ce muddin su Ibrahim ba su jirkitar da wannan dutsen ba ta ki ga ba su da yaki ba. Shi kuma da suka ji haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana tattaura igiya ana aka je dai aka ɗora a kan jakiri suka ja jakiri bai faɗi ba. To a ta haka ta Allah ta cewa ai inda jakiri ya faɗi da an ci da yaki. To kuma da mun iya cewa wannan dukan shi ne da dan su wanda suka zo yaki su suka ga kamar haka ne suka yi wannan aikin. Aiwa, amma mu ga da mu ci haka ba zai fito ba da yanayin da sun da wanda da suke din mu'mini da hau da da sauran duk dogon da yake wannan tajilin da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci tajilin da yake. Daga da haka suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma wa'annan za su haifar su suka turo musu duwatsu. To da wannan da haka dai aka kasa cin da su da yake.
To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yanda ake samu a wasu wurare ba, duk da yake ana zama tsakanin musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini, me ya janyo haka?
To abin na iya cewa tun daga tun san yawon da yake faruwa sosai don yanzu irin zamanin mu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka sai matsalolin da ke gaban su. In ba da haka ba ai mutanen sarakunan da sun fi mu sai muna ganin in da sarakuna ne ma suke mulki watakila a sanya adalci saboda kasancewar su za su iya tilasta wani abu yauwa za su iya tilastawa in ka ce kai wani ne sai sun nuna maka kai ba kai ba ne kuma sukan ba gaskiya har dai akwai wasu abubuwa da suka tambi su taka dora abin. Ya za a zace tana taka yarta ne ba wai don taki ta ba ne. To sukan yi wasu abubuwa wanda za a iya cewa sun ɗan karkashe don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunanmu wani office as a constitution da zai nuna cewa ga ayyukansu su za su yi kaza su za su yi kaza musamman dangane an ce iyayen ƙasa. To amma ba a ba su daman su nuna su iyaye ba ne duk irin abubuwan da in ka zo kowarwa da za ka wuce sai ka faga kakanni. Amma da zamanin ya zo a constitutional rights mai nan shi ke nan sai wa'anda suka kau. To da sarakuna suna kula da talakawansu ta kowace hanya. Amma yanzu kowa zaman marina ake. To wasu sarakunan ma ba a ba su wani abin nan da za a ce suna da wani amfani. Yanzu da suke lura da wani abu wancan da kan sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da ƙafa. Yau an za cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution. Amma yau idan ka zargi sarkin garinmu wallahi ba za mu wani lafiya da kai ba. Amma ka zargi gwamnanmu zai manta da kai. To me ka haka saboda ba su an yi adalci sun kafa adalci sun nuna mutane karɓan juna zaman tsakanin mai gwamnati shi yasa cikin da kai sun dinga roka sun dukkuru ba ya zo manne kai kawo har yau ake zaune lafiya ko da su ta kafa da abin da suke zuwa a kan. Ba nuna cewa yanzu a gidan ne duka ba su ne sun sa a rashi ba wani abu ba ne. Misali ka za ka nema riƙe nawa. Amma ka sa dusarta na sa ganin mukarɗi na mutum mu zo a hotel ka ci miyan kuka ne ki kira ko in ci sukurat. Wannan kun ba ka kushe abin da ni nake yi ba. To kuma wani abin da ba a zauna lafiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyarmu ta Jaz Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cewa karfe 11:28 wato karfe 4:28 a Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
To ga labaran duniya amma fa a takaice. Yayin da ya rage ƴan kwanaki kawai a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi, akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon ƙasa masalin demokaradiyyar Amurka ya ma zarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su kan iyakar kudancin Amurka da Mexico zuwa 8,000.
Da takaitar labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya hada shirin da Bada Umarni sai injin namu Voltec ni ne naku Abdulaziz Adituru ta cewa mu ne lafiya.
écouter VOA Afrique.